A ci gaba da daukar matakan sanya tsari a fannin kiwon lafiya musamman yanayin tafiyar asibitoci masu zaman kansu da dakunan sayar da magunguna har ma da makarantu masu zaman kansu da ke horar da jami'an kiwon lafiya ya sa hukumomi kiran wannan taro domin tunatar da su ka'idojin aiki. In ji ministan kiwon lafiya Dr. Idi Ilyasu mai nasara.
Da masu zaman kansu da na gwamnati a ce dai duk wanda yake bayar lafiya an taimaka mai ya samu lafiya, mai taimakon ne ya kamata a yi cikin ka'ida. Kundi kakayace ayi aikin, in aikin nan baka iya yi ne ba ka bar wanda ya iya shi, kamar in ka doki karamin likita bai kamata a ce tana hoshi ba. Nauyi ai yara ta gwamnati kana hoshi mutane ba asimina na kake dibi a ciki ba. Ya kamata duk aikin da ake yi duk wata akwai lokaci, akwai kamar bita ta wata, akwai ta wata uku, akwai wanda ake dur sahi abinda ake cewa maladi a declaration obligatory. Ya kamata duk likita mai zaman kanta in ta gano wani ciwo wanda ya kamata hukumomi su dani, ya kamata wannan takarda ta aika. In ka doki babban likita abinda ya kamata tausaya ma talaka ga ka'ida war ta siyo magani ga wanda ya kamata sai da shi, ba dan ka siyo abu jikka ba sai da shi jikka biyu ko jikka uku. Su masu horasar da likitoci cikin lakunoni ya kamata a ce sun bi ka'ida, wane ne ya kamata ya koya cikin wannan lakunoni, kaka ne ya kamata in sun kare karatu a yi bita a auna aikin da sun kai a ga in ya cancanta.
Kungiyar mamallaka asibitoci masu zaman kansu ta bakin shugabarta Madam Kasim Hajji ya Safiyatu ta yaba da matakin na hukumomin kiwon lafiya, sai dai abin na bukatar ana sara ana dubin bakin gatari. In ji ta,
babu gaskiya wanda bai cikin ka'ida ya doki dan malatuma ya yi mishi magana. Rayuwa ba abun wargi bace. Na reda in baka da gaskiya an kake bi ka'idodi a rai, amma kuma ni ba ni so a rai saboda rihewa koma bayan kasa ce. Tunda in wannan likita tana da mutum 100 ko 200 ko 50 ko 5 ne ma an maida su bayan.
Dakunan sayar da magunguna na daga cikin wuraren da ake yi wa kallon masu gudanar da aiki cikin yanayi na kara zube. Saboda haka na tuntubi Dr. Zabawo Mujalle Ahmadu kusa a kungiyar masu sayar da magunguna farmasiye.
Karatun farmasi ko mutum bai bazai shekara 5 bayan ya samu bakade. Mutum ya shiga karatu, ya zo ya bude farmasin shi duk sahiya din zaka wuce mutum 30 ko awa 1 ma sai ka samu wani tsadi ba makanka, sai ka dauki ma farmasi ma wanda zai tsaya zamna in baka nan. Kenan mu ba mu da wani fargaba tunda muna da takardun mu. Har ka sai da magani mu masu da mun magani lakol suke na vendor an farmasi. Musamman akwai lakololi wanda vendor an farmasi ake koya musu. Kuma mu yaran mu sun yi vendor an farmasi.
Jami'an fafutukar da suka halarci wannan taro sun lashi takoban zuba ido akan wannan shiri. Nuhu Muhammadu Arzuka shine shugaban kungiyar MPCR.
Kundin tsarin mulki na kasa ya kwatanta cewa dan kasa duka na da incin in bai da lafiya a bisa magani. Yanzu yau akwai da dama in ba su da lafiya ba sai yanzu zasu na ba. Kuma ko sun je babu kuɗi, in baka da kuɗi yau kuma sai ka mutu gidan likita ko ta gwamnati ko ta fride. To ya za a yace kasar da muka ce kasa mai jinkai, mun ce principle inta justice social de solidarité nationale, kenan ya kamata a tausaya ma juna.
Ministan ya gargadi waɗanda suka tabbatar da ba su da izinin gudanar da aiki a wannan fanni su gaggauta rufewa kafin zuwan jami'an bincike don kauce huskantar matakin da a ƙarshen watan jiya ya rutsa da wasu asibitoci masu zaman kansu waɗanda aka rufe saboda sabawa ka'idodin aiki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.